shin Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda yayi daidai da karfe 3:30 na yammaci a gogon gundumar Colombia. A yau Asabar 13 ga watan Nuwamba shekara ta 2021 miladiya. Yusuf Aliyu Harande ke jarragamar shirin tare da Sarfilu Hashim Gunan da sauran abokan aikin mu. Muka sake dawo muku a cikin shirin kuwa muna dauke da rahoto wanda ke bayyana da'irar rawa da nakasassu kan iya takawa wajen kawo ƙarshen tabarbarewar tsaro a Najeriya. Ita kuwa guguwar siyasa ba ta barin kowa idan lokacinta yayi, musamman a daidai lokacin da ake tunkarar zaben 2023 a Najeriya. Daga bisani sai mu kawo muku shirinmu na amsoshin tambayoyinku, wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Haka sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mu a kai ga jin waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Kasashen Afirka sun yi niyyar dasa bishiyoyi a cikin sama da kilomita 8,000 da ya ratsa daukacin nahiyar, wanda hakan zai haifar da wani shinge da zai dakile zaizayar hamadar Sahara yayin da sauyin yanayi ya mamaye shi a kudu. An fara aikin da ake kira Great Green Wall a shekarar 2007 tare da hangen gina bishiyoyi ko dasa bishiyoyin da za su fada da fadin yankin Sahel daga Senegal a yamma zuwa Djibouti a gabas nan da shekarar 2030. Amma yayin da yanayin zafi ya tashi kuma ruwan sama ya ragu, miliyoyin itatuwan da aka dasa sun mutu. Ana ci gaba da kokarin shawo kan hamada a ƙasar Senegal a ƙaramin mataki. A gefen yamma na bangon da aka tsara, Ibrahim Fole ya tafi a ƙarƙashin inuwa mai sanyi ta bishiyoyin lemon tsami. Noman lemon tsami yana ba da mafaka daga zafi da yashi da ke kewaye da shi. A wajen ƙauyen, iska na tashi da yashi sama, lamarin da ke zama tamkar gayyata ta kwararowar hamada ne, wani tsari da ke kawar da rayuwa daga ƙasa mai albarka kuma ya canja ta zuwa hamada. Sau da yawa fari ko sare itatuwa ne ke haifar da hakan. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya faɗi jiya Juma'a cewa a kowace rana ana samun ƙarin masu karɓar rigakafin COVID-19 ta uku, sau shida fiye da allurai na farko a cikin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi. Darakta janar na WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus shi ma ya ce a cikin wani taron manema labarai cewa ƙasashen da ke da mafi yawan allurar rigakafin suna ci gaba da tattara ƙarin allurar rigakafin, yayin da ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi ke ci gaba da jiran alluran. Tedros ya ce wannan abin kunya ne da ya kamata a daina yanzu game da rabuwar kauna a duniya. Shugaban na WHO ya bada wasu misalan gaskiyar cutar COVID-19, ciki har da cewa kusan mutane miliyan 2 sun kamu da COVID-19 an bada rahotonsu a Turai a makon da ya gabata. Mafi yawa a cikin mako guda a yankin tun lokacin da cutar ta fara, kuma kusan an samu rahoton ɓullar cutar COVID-19 a Turai. Mutanen da suka mutu sanadiyar COVID-19 sun kai 27,000 da aka bada rahoto a Turai a makon da ya gabata. Ta wakilci fiye da rabin duk mutuwar COVID-19 a duniya a makon da ya gabata.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Colombia. Yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Shugabanci na gari ba shi da nasaba da wariya da aka nuna wa mutane da suke dawata na kasa. Sau da yawa irin waɗannan halayyar ne kan samar da al'umma da ba ta da nagarta. Har idan kuwa za a dinga gabatar da irin waɗannan mutanen da Allah ya jarabta da wata nakasa, to babu shakka za su bada gudunmawa mai tsoka a matakai daban-daban domin ganin an samar da zaman lafiya a cikin jama'a. A cewar wasu na kasassu da ke ganin cewar ana yi ba da su ba. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta ji ta bakin waɗannan na kasassu a wannan rahoton nata.
Masu bukata ta musamman sun bukaci al'umma su ba su zarafin bada tasu gudunmawa don samar da zaman lafiya mai dorewa a Najeriya. Yayin da ake samun matsalolin tsaro nau'i daban-daban a Najeriya, guragu, makafi, kurame da sauran waɗanda ke da bukata ta musamman na shiga yanayi na tashin hankali matuƙa. Sau da dama masu na ƙasar suna ƙorafin cewa ba a damawa da su cikin ɗaukan shawarwari na wanzar da zaman lafiya, lamarin da ke sanyawa ba a sanin buƙatunsu da hanyoyin taimaka musu a yanayi na tashin hankali. Dalhatu Yusuf Sale da ke zama shugaban ƙungiyar masu bukata ta musamman a garin Dafo da ke karamar hukumar Bokkos a jihar Filato ya ce irin nuna musu wariya da kyama ya sanya mambobinsu ke shiga matsananciyar wahala.
Gaskiya idan aka samu tashin hankali ba karamin damuwa bane gare mu, domin ko kana da kuɗi ko an baka kuɗi ba abincin da zaka saya. Muna so idan za a yi wani zama wanda ya kunshi na zaman lafiya ko tsaro, mu samu wanda mu ma zai shiga ciki, wanda zai kawo mana sako mu ji yaya aka tattauna don mu musa inda ake tafiya. Idan ba a so mu gani kamar cewa an kyamace mu ko ana nuna mana wariya, muna so za a rinka kiran mu muna shiga cikin wanda ba na kasassu ba. Ana damawa da mu domin ganin cewa akwai na kasassu da yawa wanda suke da basira wanda za su yi abu wanda ma shi wanda ba na kasashe ba zai iya ba.
Madam Patricia Pam da ke zama shugaban wata kungiya mai zaman kanta da ke tallafawa na kasassu tace na kasassu da dama da suka samu kansu cikin rikice-rikicen da ya auku a sassan jihar Plateau na bukatar dauki na gaggawa.
An hargitsi ya tashi kisan mutane gudu ake yake gudu hijira na kasassu, kuma ba karamin wahala suke sha ba domin tallafi baya kai su. Kin ga gaba ɗaya wato damuwa an kara mana shikenan. Sabin da muke kuka shine duk tallafin da za a duk taimakon da za a yi a san cewa an tallafa ma na kasassu.
Wani gudunmawa kuma kuke bayarwa don inganta rayuwar al'umma?
Gudunmawa da muka iya bayarwa shine shawarwarin mu yana taimako sosai. Ko da ce muna nan da nakasa, ai mu ma iyaye ne, kuma yaran mu da mazajen mu kuma suna jin sha'awarin mu. Amma kuma in aka zo batun peace building ana neman tallafi ko kuma tofar albarkacin bakin mu, kin ga ba a yi da mu. Mu din nan zamu iya mu kawo zaman lafiya a wuraren mu, a gidajen mu da kuma angonnin mu.
Dokar hana nuna bambanci wa masu bukata ta musamman da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanya wa hannu a shekara ta 2019 dai ta bana kasassun damar samun ilimi kyauta, samun aikin yi ba tare da nuna wariya ba, samun kiwon lafiya kyauta da sauransu, lamarin da nakasassun ke cewa har yanzu dai tana kasa tana dabo. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Daga batu na tsaro sai kuma na siyasa. A yayin da babban zaben Najeriya na shekara ta 2023 ke kara karatowa, fagen siyasar kasar na kara ɗaukar zafi, inda ake ci gaba da takaddama kan yanki da zai fito da shugaban kasa ko kuma wace jam'iyya ce za ta iya yin rawar gani. A bangare ɗaya kuwa, 'yan majalisun kasar na ganin cewar lokaci yayi da za su iya fitar da ɗaya daga cikinsu don zama shugaba a kasar. Shamsiya Hamza Ibrahim na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta haɗa mana.
A zantawar da na yi da shi, Sanata Yusuf A. Yusuf da ke wakiltar jihar Taraba ta Tsakiya a Majalisar Tarayyar Najeriya ya bayyana cewa lokaci yayi da za a ba 'yan majalisar dattawa dama su fitar da shugaban ƙasa daga cikinsu.
Ai, akwai ɓangaranci daban-daban a Najeriya. Akwai gwamnoni wanda suke so su zama shugaban ƙasa, akwai tsoffin sojoji da suke so su zama shugaban ƙasa, akwai kuma 'yan majalisa da suke so su zama shugaban ƙasa. Amma ni na gani tsoffin sojoji sun yi, Obasanjo ya yi, President Muhammadu Buhari yayi gwamnoni ma sun taba ai yanzu sai a bar mana mu ɗan majalisa tararraya mu ma muna da mutane ɗaya kusan yino 100-160 kowa daga cikin mu mai fita ne muddin dai shi ba barawo bane muddin ko bai musgunawa talaka ba kuma yayye ne kuma ya san ciwon kan Najeriya for me gaskiya yin a ta wajen majalisa ya kamata a wannan lokacin 2023 a fitar da president har ma da vice president
sai dai kuma a nashi bangaren senator Rocha Sokorocha dake wakiltar jihar Imo bashi da irin wannan ra'ayi na a tsaya iyakar majalisar dattawa kadai sai dai a duba ilahirin jihohin kasar dan zabo wanda ke da dukkan shikashikai na zama shugaba na gari da zai fitar da Najeriya daga halin da take ciki a yanzu
tuntuntura ya kamata mu da sake wata hanya kadan mu dan duba yanayi musamman halin mutanen zamu saba ya kamata mu duba mai aka assess da shi da wani da hali suke ta tada yanzu zamu zabi mutum sai mu duba mai halin sa mai ta bayi in ka ce ma kai to kana mara wani kai da yafi amfani wanda yake ya tura ma cewa ana so a raba kasa zai ce kar to shi ne ya kamata yi wa ya kamata amma babban abu da ya kamata mu dan change yanzu shine wanda ya san kan business wato kan kasuwanci don duniya ta change ba wanda ya saba da karban albashi ba ba mai kata ba a duba wanda ya san kan business don abu da ke fara duba yanzu business ce kasuwanci yake amma kamar yanzu kasuwanci China kasuwanci yake kuma irin abin da Allah ya ba mu kasar Najeriya bai ba kowa kasar duniya ba
mai fashin baki kan al'amuran yau da kullun Abdullahi Garba Muhammad yayi tsokaci game da waɗannan mabambantan ra'ayoyi
su ƴan majalisa da suke magana tukunma baka cinye majalisar ba baka yi maganar majalisar da ƴan mutanenka da suka zabe ka za su saurare ka ba da suke cewa su ma he a karba ai karba tunda yana ana maganan kudu da arewa an kuma koma ana maganan kuma ya koma majalisa a majalisa ma za a saki ya cewa kudu da arewa wannan dubba gaskiya bane wannan kame ne wannan abu ne wanda kowa yana sa son zuciya ne ba wai maganan demokradiyya ake so a gina ba kasar ake so a gina ba jama'an ake so a taimaka ayi aikin demokradiyyar su ji dadi ba a'a mutum ne yake so ya gina kansa da ƴaƴansa da jikokinsa ba abun da ya dame shi tunda yanzu doka ba ta iya kama mutum ya barna to kowa so yake shi ma ya samu abun da zai tattara ya ajiye wa kansa da ƴaƴansa
za a iya cewa waɗannan cece-kuce na tasowa ne a yayin da ya saura shekara ɗaya da ƴan kwanaki shugaba Muhammadu Buhari ya kammala wa'adinsa na biyu akan mulkin kasar inda tuni hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta bayyana ranar 18 ga watan Fabrairu a matsayin ranar babban zaben kasar abin jira a gani su ne wasu alƙaluma ƴan kasar za su yi amfani da su wajen fidda sabon shugaban kasa a nan gaba dacewa ce ko kuma cancanta Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to har yanzu dai shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC za kuma ku iya kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafin mu na voahausa.com ko kuma bibiyar shafukan mu na yanar gizo Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da hotanni da dumudumunsu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin yau za a ji amsoshin mai nasara huntuwa wanda yayi tambayoyi kamar haka ko yaya gurbatacciyar iska take naji masana sun yi hasashen cewa gurbatacciyar iskar za ta nika har sau 30 nan da shekarar 2030 shin menene illar gurbatacciyar iskar ga bil'adama? To idan malam mai nasara huntuwa na saurare ga amsar da wakilinmu a Adamawa Salisu Muhammad Garba ya samo maka daga Professor Sadiq Futai na sashin ilimin geografiya a Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola Adamawan Najeriya wanda yayi bayani ma Salisun kamar haka.
Kana magana ne da Professor Sadiq nan Geography Department a Mautek a Yola. Dana bahimce shi tambayarsa kashi biyu ne. Na farko yana so so ya sani yawan gurbataccen iskan da ake fitarwa a yanzu a duniya gabaki daya. Sannan na biyu kuma yace to menene illan wannan iska wajen bil adama. To wayannan ina ji su guda biyun nan ne abinda na fahimci daga cikin tambayoyin da yayi. To zan so in fara da na farkon masu ilimin suka ce yawan gurbataccen iskan da ake fitarwa a duniya gabaki daya yanzu ya tara ton trillion 52 duk duniya gabaki daya. So saboda haka idan ka duba abu ne mai yawa, saboda haka shugaban gabanin duniya gabaki daya hankalin kowa ya tashi, kuma akwai bukata a rage idan abu ne mai yawa. Ina gani shine yasa yanzu a haka din bai jima ba ko kwanaki biyu da suka wuce aka gama wani taron duniya gabaki daya wanda aka yi a nan Glasgow, inda aka tattauna akan yadda za a yi a rage wannan gurbataccen iskan da ake fitarwa. A ƙarshe an tsaya da matsaya ɗaya akan cewa akwai bukata a rage wannan yawan iskan da ake fitarwa din nan. So kasashen duniya gabaki daya kowa ya bada ba ci daidai yadda zai iya rage. Wasu sun bada shi nan da shekaru 20, wasu shekaru 30, wasu shekaru 50-70 masu zuwa. Zan iya ce kamar mu a Najeriya, na ji jawabin da shugaban ƙasarmu ya yi a wannan taro. Ya bada ba ci akan cewa a Najeriya za su yi kokari su ga su rage wannan yawan fidda iskan nan. Nan da shekara 2013, kusan shekaru 20 da wani abu daga yau kenan. Kuma ya ja shi haka din ne saboda ganin yawan kudaden da za a bukata a cimma wannan matsayin. Kusan na ji shi yana ce akalla za a bukaci kuɗi kusan trillion 100 kamin a cimma wannan matsaya na rage wannan yawan fitar da gurbataccen iska a Najeriya. So ire-iren kasashe kamar wannan din kowa ya faɗi nashi. To amma ba nan ne matsalan ba, inda matsalan yake shi ne. Lalle kasashe masu tasowa su suke da weak abin nan, duniya ba su shirya wani ko wani abu da na iya samun sauki daga cikin wannan abubuwan da yake faruwa nan ba. Dan ka duba tattalin arzikinsu ba wai karfi da shi ba. To duk da a wannan jawabin sun da naji su ma sun raise wannan damuwa din. To a can dai naji har ila yau manyan kasashen duniya wato developed nations kenan sun yi alkawari akan cewa za su na ringa kara kudaden da suke taimakawa kasashe masu tasowa a kowane shekara, inda suka tsaya da matsayi daya kowane shekara za su taimaka da kudi trillion 100. So duk su samu wannan kasashe masu tasowa su samu su cima wannan buri din. To fatan da muke a wannan lokacin shine Allah ya sa a cima buri abu. So menene yasa za a so a rage iskan da ake fitarwa? Lalle iskan da ake fitarwa gurbataccen iska ne wanda yake faruwa sanadiyan irin mu'amalan da muke yi, musamman ta hanyar kamfani da sauran waɗansu hanyoyin da ake bi wanda yake amfani da irin ko kaman mai wanda ake samun ta daga ko kaman carbon. To idan ana yawan amfani da su, su suke fitar wannan gurbataccen iska wanda yake haddasa wannan matsala a duniya mu gabaki daya. So illan shi ne yana haifar da illoli da yawa. So idan na haka zai kai mu ga tambayan shi na biyu kenan, shi wannan mai tambayan. Menene illansa ga bil adama? Illan na farkon fare da wannan gurbataccen iska din nan shine ke haddasa abinda muke fada dumaman yanayi, wato global warming kenan. A nan zaka samu temperature na duniya yanayin zafi sai ya karu. Idan ya karu kuma a yanzu haka din yanayin temperature din mai yiwuwa a wasu wurare daidai ne a gurin su wanda yanayin su zai iya accommodating wannan temperature da yake, amma in ya fara hauhawa yana karuwa to zai iya kawo wasu changes wa'anda ba zai sake zamanto wa'annan wuraren su yi accommodating din shi ba. To farkon fari da abinda wannan abu zai haddasa shi ne canjin yanayi. Canjin yanayi kuma yana iya faruwa daban-daban bisa ga yadda wani waje yadda yake. Misali idan waɗansu wurare ne wa'anda dama ruwan ma ana karancinsa, ruwan sama ana karancinsa ba isasshe yake musu ba. To sai ka gani sanadiyan wannan canjin yanayi sai ya sake koma kasa, inda ma ba zai sake isa ko da ma waɗansu tsiru wanda ake nomawa da ba zai sake isa ba. So idan tafiya ya tafiya an baya hankali ba wannan wuraren sai ya maida su dama suna cikin hamada. To sannan waɗansu wuraren da kuma misali dama ruwan nasu yana kaman kawo irin kaman flooding saboda dumaman yanayi ambaliya, sai ka ga kuma yayi yawa. Idan yayi yawa kuma zai iya haddasa irin kaman asarar rayuka da dukiyoyi, musamman wuraren da suke zama nan gaban kogi da sauran. so ka sani akan cewa da sauran masu jinmu a wannan lokaci mafi yawan manya-manyan biranen duniya suna nan a bakin kogi ne. So idan aka samu wannan ambaliya din na to su ne zai fara cinyewa da fari. Sannan kuma idan ya yi yawa ya tsanani to sai ya shiga sauran waɗansu wurare wanda suna dan nisa. In ka duba abuna din documentation da kuma reports daga wurin media da sauransu yanayin wannan damina biyu da suka wuce nan za ka gani mafi yawa an samu ambaliya ba ta kaɗan ba. Kuma duk wannan abun yana tattare da wannan canjin yanayi wanda wancan gurbataccen iskan da ake fitarwa yana iya haddasawa. Sannan idan muka dawo ga lafiya bil'adama wanda inda ya fi so ya sani kenan shi ne wannan zafi din nan wanda yake karuwa ainihin jikin mutum yana da wani certain percentage na temperature na zafi wanda zai iya rayuwa da shi. Amma idan ko ya yi kasa da wannan percentage ko ko ya yi sama da shi to yana iya haddasa wani matsala ga lafiyar ɗan adam. Musamman idan temperature ya karu ne kamar yadda yake faruwa yanzu sanadiyar wannan gurbataccen iska din nan to zai kai wani level da cewa jikin mutum baya iya ya sake rike irin zafin da ya kamata a rike shi. So zai haddasa wasu cututtuka da babu shi dama saboda an samu canjin yanayi na body temperature. Sannan kuma yawan iska din yana disturbing wani abu nan ya sararin samaniya wanda ake ce masa ozone layer. Wannan ozone layer din nan wani iska ne gas ne shi ma wanda Allah ne ya yi shi saboda ya kawo mana kariya ga mu halittu na bayan kasa. Aikin shi wannan ozone layer din shine ya tare waɗansu bangare daga cikin hasken rana wanda yakan iya zuwa kan bisa doron kasa. So yawan wannan bangaren rana din idan yayi yawa a bayan doron kasa yana iya haddasa wani ciwo na cikin kansa. So shi ainihin wannan gas din na idan ya je ya sadu da wancan ozone layer a sararin samaniya yana iya ya rage shi ne shi sosai ya zamanto hasken ranan zuwan shi kuma sai ya yawa dama wancan shi yake tare shi. Yanzu kuma ya dawo wancan abin da yake tare shi ko ya ragu ko ya kare a waɗansu wurare to sai ya zamanto yawan ranan can bangare daga cikin ranan da yake zuwa din nan wanda zai haddasa wannan problem na skin cancer din. Idan aka samu skin cancer zai iya zamanto kaman illa ne ga wani bangare daga cikin sassan jikin mutum wanda ake ce hemoglobin wato blood cells. Wannan aikin hemoglobin din nan yana daya daga cikin bangare na cikin hanyar jini ko bangare wani bangare jini wanda yake ya tare ko kaman yawan irin cututtuka da yake iya shiga jikin bil'adama ko ta wurin cin abinci ko ta wurin shakan wani iska haka. To yawan wannan abin nan din wannan bangaren jini din nan shi yake iya yaki da wannan cututtuka har ma dan adam ba zai ji shi a jikinsa ko ya kawo masa wani lahani ba. So idan ya kasance wannan hemoglobin ya zama destroyed to zai zamanto kaman mutum ne is half dead ba zai sake responding to waɗansu kaman stimuli ba kaman mutum ka zo ka taba jikin mutum haka ba zai ma ji ka taba shi ba ma. So sai ya zamanto cututtuka waɗanda kanana dama suna iya su yaki da wannan process din na sai su kasance an yi disturbance ko kuwa an yake su ba ka ji ba ma sai ya zamanto ɗan kaɗan daga cikinsu yanzu sai ya kawo maka illa ya kawo rashin lafiya. To zai zamanto kaman mutum yana raye ne kawai amma kuma kusan mutuwa ne yake. To yana da illa sosai ga lafiyar ɗan adam. To shi yasa duk hankalin duniya ya tashi a yanzu a gani ya za a yi a rage wannan iska gurbataccen iskan da muke fitarwa ne. Mu muke fitarwa saboda wannan iska ba wai daga wani waje yake zuwa ba, ayyukanmu ne na yau da gobe musamman wannan factories wurin harkokin abin da dinnan kasashen duniya wanda suka riga suka manyan suka girma suke da yawan wannan fitar iska din su ma sun sani saboda suna so su gina economy dinsu. Akwai wani mujallar da na karanta wanda yake nuna mini akan cewa akwai kasashe guda uku wanda ake ce musu the highly industrialized nation wato kasashen duniya wanda suka fi yawan kamfuna a duniya wanda suke kira kansu Netherlands. Wannan kasashe guda uku ne kamar akwai Holland, akwai Norway da sauran ɗayan wani kasa wanda na manta su suka taru suka haɗa kansu suka maida su kansu the Netherlands su ne mafi yawan kasashe duniya wanda suke da yawan kamfuna a duniya. So aka ce wannan gurbataccen iskan da waɗannan kasashe guda uku da suke kira kansu the Netherlands din nan yawan iskan da suke fitarwa ya fi yawan iskan da kasashen Afirka masu tasowa 53 yawa Afirka kasashe 53 da yake wato countries guda 53 wannan state guda uku a kasashen Turawa wanda suke kira kansu the Netherlands the highly industrialized nations of the world abunda suke fitarwa a shekara da ya fi abin da kasashen Afirka gabaki daya put together su 53 nan suke fitarwa. To ka gani, to ina gani dai akwai kalubale a gaban kasashen duniya gabaki daya, inda za su sai da matsayi daya har su yadda akan cewa mu rage wannan abu, saboda wayancin su zai wuya a ce lokaci daya su rage abin da suke, saboda don a rage yawan gurbataccen iskan da yake fita. Amma abu ne mai yiwuwa idan aka sai da matsayi da an yadda kuma za a yi shi, za a yi shi. Amma ina gani wannan shine babban kalubale a gaban kasashen duniya, sai da matsayi da har a cima burin abinda aka tattauna a wannan meeting da aka kare, wato COP26 wanda aka yi a Glasgow, aka kare shi wannan kwanaki biyu uku da suka wuce.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Professor Sadiq Futai na Jami'ar Modibo Adama dake Adamawan Najeriya, da wakilinmu a Shiyar Adamawa Salisu Muhammad Garba, da wanda ya hada shirin Haile Haile, da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalma Si Garba, ke cewa Allah kai mu makon gobe lafiya.
Yanzu kuma ga na sanyin na da labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Najeriya ta yi nasarar doke kasar Liberia da ci 2 da nema a wasannin man gurbin gasar kwallon kafar cin kofin duniya da suka fafata yau a Sabar a kasar Morocco. Da wannan nasarar dai Najeriya ce ke ci gaba da kasancewa a saman rukunin nasu na si da makinta 12 a cikin wasanni 5, yayin da Liberia ko take a can kasa da maki 3. A daya wasan rukunin da aka buga a yau, Cape Verde ta yi waiwayin baya ta doke kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da ci 2 da nema. Cape Verde din ce ta biyu a rukunin na si da maki 10, yayin da kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya take ta 3 da maki 4. A sauran wasannin neman gurbin gasar ta cin kofin duniya da aka fafata a nahiyar Afirka a yau, Ghana ta bi Malawi har gida ta lallasa ta da ci 4 da nema. Zambia ma ta karbi bakuncin Mauritania ta doke ta da ci 4 da nema, yayin da ita ko Equatorial Guinea ta yi galaba akan Tunisia da ci 1 mai ban haushi. Kungiyar kwallon kafar Norwich ta Ingila na dab da daukar tsohon kocin Aston Villa Dean Smith a matsayin sabon mai horar da 'yan wasanta. Yanzu haka ana nan ana kammala tsare-tsare na karshe na daukar Smith domin maye gurbin Daniel Farke, wanda kungiyar ta sallama a ranar Asabar ta makon jiya. A can baya dai an yi ta yada rahotannin da ke bayyana cewa tsohon kocin Chelsea Frank Lampard yana zauratin samun aikin na horar da 'yan wasan na Norwich. To amma kuma a yanzu an bayyana cewa ya janye daga neman aikin. Smith ya raba gari da kungiyar Aston Villa ne a ranar 7 ga watan nan na Nuwamba, bayan kwashe tsawon shekaru 3 sakamakon kuma bayan rashin nasara a wasanni da kungiyar ta fuskanta a baya-bayan nan. Kungiyar kwallon kafar Barcelona tana zauracin dan wasan Chelsea Timo Werner. Werner dan kasar Jamus mai shekaru 25 ya koma Chelsea ne daga kungiyar RB Leipzig ta kasar Jamus, inda yanzu haka Barcelona ta shirya ta dan wasan a zaman aro a watan Janairu mai zuwa. A bangare daya kuma kungiyar ta Chelsea na shirin cefanar da dan wasanta na gaba Hakim Ziyech a watan Janairu mai zuwa. Ziyech dan kasar Morocco mai shekaru 28 da ya koma kungiyar ta Chelsea daga Ajax yana kan ganiyar sa ta haskawa. Yayi ta fafutukar faman daidaicewa a Chelsea, to amma hakan bai samu ba, lamarin da yasa bai sami bagire da damar buga wasanni akai-akai ba kungiyar. Hakan ya sa shi kansa dan wasan yake muradin sauya bagire, bayan da ya kasa samun matsayi a karkashin kocin kungiyar Thomas Tuchel. Ita kuwa kungiyar Manchester City ta sauya tunani kan sayar da dan wasan ta Raheem Sterling, bayan da kungiyar Barcelona ta nuna sha'awar sayan sa a watan Janairu. Rahotanni sun nuna cewa City ta kuduri aniyar toshe duk wata kafa da Barcelona za ta iya bi domin sayan dan wasan dan kasar Ingila mai shekaru 26. To sai dai kuma ta yi Sterling din da kansa ya nemi komawa Barcelona akan aro, idan har ya kasa a fafutukar da yake yi na komawa matsayinsa a cikin 'yan wasan kungiyar na farko da ya kubuce masa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan daren naku. Mu kuma la'asariyanmu, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe da sanyin safiyarku, karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 5 agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. Sai Hailu Haile da ya daidaita mana sauti. Ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya, ku kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.